تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا چي متارن البركة مسلا چنگوال لغا لكنان چكنگ رم بوچي أجهر بوچي وانا يمچي نتلاتا يو شاب يرغوة الرمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو نياد للي حدود أربعين دبيو واندكما يكي ديدي دا أشرين دبقوي غوة حدو شكر الميلادية تدبو بيو دا أشرين دنيا أولا مجلسي دبكي تفسير القرآن ميقرما واندى منا چكين تفسير سورة الأنبياء اندى مكاقوانا أكان آية تتمانين دا أكو زامو تاشي أكان آية تتمانين دا حدو kafin mu shiga zamu ansa wasu daga cikin tambayoyi da suka same mu. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, rannan ka amsa wata tambaya akan wasan kwaikwayo wanda kace wasan a karan kansa ba shi da matsala, sai dai wa mutsuwa tsakanin maza da mata. To mallan, akwai wasu ayoyi da suka yi jawabi akan cewa ba a halicci mutum dan wasa ba. To ala ayi halin na fahimci tambayar, yana magana cewa Ubangiji Subhanahu wata'ala a Al-Qur'ani a waje da awarari daban-daban ya nuna cewa bai halicci mutum dan wasa ba. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, shin kuna tsammanin cewa mun halicce ku ne abathan dan wasa? Wannan abathan ba wai ana nufin shi wanda aka halicce din ba, ana nufin shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya yi mu ne da wasa ba, ba wai ana nufin kai bai yi ka kai wasa ba. Shi ma khalaqna as-samaa'a wal-arda wa ma bainahuma la'ibin, ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba muna masu wasa. Na'am, babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam saboda wata babban manufa wadda ita ce bauta masa, tsantsanta bauta gare shi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta mun. Wannan ba shi yake nuna cewa haramun ne mutum yayi wasa ba, babu wanda ya taba cewa wasa haramun ne, kuma ya kafa hujja da wata aya ta Al-Qur'ani ko wannan ko wata dan haramta wasa. Abinda ake faɗa shine kada mutum ya daddada wani abin da zai shagaltar da shi, ya mantar da shi manufar da sa Allah ya halicce shi, ya mantar da shi cewa Allah subhanahu wataala ya halicce shi ne domin ya bauta masa, ya zo duniya ne domin ya bauta wa Allah. Saboda haka abinda ya shafi ambaton Allah da zikirin Allah da bin dokokin Allah, kada ya wani abu ya shagaltar da shi daga wannan, wanda shi ne abin da ake nufi. Amma ba wai an haramta wasa ba, an yadda ka yi wasa da matarka, an yadda ‘ya’yanka su yi wasa, ka yi wasa da ‘ya’yanka, wanda duk ba haramun ba ne. Amma kada wani abu ya ɗauke maka hankali har ya sa ka ka manta da wata babban manufar da Allah ya sa ya yi ka. Saboda haka ko da mutum yana wasa, to kada wannan wasan ya ɗauke masa hankali lokacin sallah ya yi ya zo ya wuce bai yi ba, ko ya ɗauke masa hankali ya zanto rayuwarsa gaba ɗaya ta koma nan, ba shi da komai a rayuwarsa sai dai ya yi wasa. To wannan shi ne aka hana, amma ba wai an haramta wasa ba ne. Wannan babu wanda ya taɓa yin fatawa ya ce wasa haramun ne. ya halatta mai azumi yayi amfani da ORS wato gishiri da sugar ko glucose saboda samun karfin binan saboda samun saukin azumi a dukkanin wata allura wacce take a makofin ci da sha wacce za ta baka abinda ci da sha zai baka haramu abinan tana karya azumi saboda haka allura da za ta baka glucose dan ka samu karfi ka samu kuzari wacce ita ce kake tabbaya akan ta wanda in mutum aka yi masa ita azumin sa ya kare saboda an hada mai azumi ya ci ya sha a lokacin da aka kayyade masa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl saboda haka daga lokacin hudawar al-fajr har zuwa dare dukkan wani abin da yake ci da sha ko yayi kama da ci da sha a aikace to yin sa yana kare azumi saboda haka irin wannan allura mai matsayin abinci a jikin dan adam tana kare azumi amma allura da ba wannan ba amma allura ta paracetamol ta malaria wanda duk ba zai kare maka azumi ba wannan yana tambaya akan fatawar da aka yi ta maganar POS shi ne yake cewa su masu POS za su caje ka shi ma kuma banki zai caje ka to menene sai ki cajar ka dan banki zai caje ka ina ruwansa da cajin da banki zai maka wanda kai da banki ne sai ka je can kwarata amma dai shi mai POS da aka tambaye mu ya halatta ya caje ka dan ba zaman ka yake ba zai zo zauna kawai ya rika ba kudi saboda banki zai caje ka ya hana wanda sai ka je ka tambaye banki me yasa suka caje ka su kuma su gaya maka dalili ni ne na fito tafiya sai sallar azahar ta yi mun kamar sauran kilomita zuwa kilomita 30 zuwa Bauchi to mallam ya kamata na hada azahar da la'asar duk da dai zan iso Bauchi kafin karfe 1 da rabi indai kana halin matafiyi lokacin sallar azahar yayi maka kana cikin halin matafiyi to an halatta maka abinda aka halatta matafiyi an halatta matafiyi yayi kasaru an halatta wa matafiya hada salloli biyu saboda haka koda zaka zo gari kafin wannan sallar lokacin ta wuce kana iya tsayawa kai ta kasaru kuma kana iya hada sallar wannan da ta gaba sauki ne Allah subhanahu wataala ya maka sadaka ce kamar yadda Annabi ya ce sadaka ce akai maka saboda haka ka karbi sadakar da Allah ya maka saboda haka zaka iya hada sallolinka in ka dawo gida ka huta sai kai baccinka wannan ban sani ba namiji ne ko mace cewa mallam ina tambaya mahaifiyata ce ta yi min kyauta ganin ta yi wa ƴan uwa na aure ya ce yake tambayar halaccin haka aure ga wanda ya isa aure a yi masa aure wanda wani abu ne wanda ya shafi larurarsa ta rayuwa idan aka yi kuma wata kyauta daban bayan wannan aure da aka yi wanda aka yi wa aure to ya kamata sauran ma a yi musu kai ma in ka isa auren za a yi maka ai saboda haka dan ba a yi maka auren a yi in kuma mace ce ita ma lokacin auren ta yi za a yi mata saboda haka wannan ba zai sa a ware ta kuma a yi mata wata kyauta ta musamman ba a yi wa sauran ba kamar mara lafiya ne a kashe masa kuɗi saboda rashin lafiyarsa kai shi asibiti kashe kuɗi a kansa ko a so masa wasu bukatunsa na marasa lafiya wanda ba shi kuma zai sa a ware shi da wata kyauta a ware kuma ƴan uwan da wasu kyauta ba a ce saboda shi ba ya da lafiya an kai shi asibiti ko yaron da yake makaranta mahaifinsa ya biya masa kuɗin makaranta wani kuma ya gama makarantar yana zaune ko kuma ma shi bai shiga makarantar ba ko makarantar da yake yi ba ta kuɗi ba ce to ba ya cewa tunda an biya ma wancan kuɗin makaranta shi kuma sai a masa wata kyauta ta musamman ba bukatar wannan saboda shi ma idan tashi bukatar ta taso ta larura haka za a yi masa saboda haka baya dacewa a ware wani da kyauta a kyawar sauran saboda an musu wata bukatar ta larura duk wata bukata ta larura wanda ba a lissafi da ita duk wanda ta kama za a yi masa sai a yi masa wannan yana tambaya menene hukuncin masu zagin ƴaƴansu da suke da sunan sahabbai. To da yaran da yake da sunan sahabi da wanda ba ma sunan sahabin ba yake duk ɗaya ne wajen ba daidai bane ya irka zagin sa, domin kana zagin sa kana koya masa shi ma ya zagi. Ya ji ka taso kana uwa ko uba suna zagin ɗayansu, to koya musu suke su ma su zagi wasu, wanda kuma ba kyakkyawar tarbiya ba ce. Saboda haka yaro in ya yi abu kai masa tsawa amma ba sai ka sa zagi ba, ba tare da la'akari da wani suna yake da shi ba, sawa'un sunan sahabi yake da shi ko sunan annabawa yake da shi. In ka zagi mai sunan sahabi ko mai sunan annabi ba a cewa ka zagi annabi, dan ka zagi wani mai suna Muhammad ko Ibrahim ko Musa ba a cewa ka zagi annabi Musa ko annabi Ibrahim ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daukan suna daban kuma mai asalin sunan daban, saboda haka wannan ba shi da alaka da shi sunan kansa, sai dai a duba ta fuskar tarbiya ba daidai bane mahaifiya ko mahaifiya su rika zagin ƴaƴansu, domin wannan yana nuna wa ƴaƴan ne su ma su rika zage-zage. Wannan yana tambaya ne game da ayoyin da suke cikin Al-Qur'ani guda biyu wanda yake ganin kamar sun yi karo. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum, da kuma ayat da su kan kisar matsafa, fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Sai ki cewa to ya za a yi haɗa tsakanin ayoyin nan guda biyu. Ayoyin guda biyu, aya ta farko tana cewa fa ba amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi, ba waɗanda suka yi imani da annabi Musa sai wasu tsirari daga cikin mutanensa, ko mutanensa ko mutanen Fir'auna. Ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum, saboda tsoron Fir'auna da mutanensu kar su fitine su, kar su azabtar da su. Sai kuma aya ta biyu take maganar fa ulqiya as-saharatu sajidin, matsafan nan suka faɗi suna masu sujjada. Qalu amanna bi rabbil alamin, suka ce mun yi imani da ubangijin halittu, rabbi Musa wa Harun, ubangijin Musa da Haruna. To shi ina ga rikicin da yake kwakwalwarsa game da waɗannan ayoyi shine, ya za a ce sai ƴan zurriya, sai ƴan tsirari suka yi imani, ko kuma wasu matasa daga cikin mutanen Fir'auna ko mutane annabi Musa suka yi imani nan kuma a ce ga matsafa sun yi imani, wannan babu cin karo a tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu. Kowace aya tana magana ta daban. Ayar farko fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi, min qaumihi din nan malamai sun yi sabani kan cewa damirin qaumihi din yana komawa zuwa ga annabi Musa ne ko ga Fir'auna, mutanen annabi Musa ake nufi ko mutanen Fir'auna. Wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin mutanen annabi Musa, saboda lamiri yana komawa ne zuwa ga mafi kusa, suna mafi kusa wanda aka ambata. Suna mafi kusa anan shi ne Musa alayhi salam. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumi Musa, saboda haka ƴan matasa ne daga cikin ƴaƴan banu Isra'ila suka yi imani da shi. Wasu kuma suka ce a zamirin yana komawa ne ga Fir'auna, wato ba wani daga cikin mutanen Fir'auna da suka yi imani da Musa sai ƴan kaɗan, sai ƴan kaɗan, shi ne ake cewa mu'minu ali Fir'aun, da kuma matar Fir'aun, da kuma almashita, da kuma wato ƴar Fir'aun, da kuma ƴar abin ɗinsa, storekeeper ɗinsa. Sau haka su kaɗai ne suka yi imani. Sau haka aka ce zurriyatun min qaumihi a min qaumi Fir'aun, ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum, saboda suna jin tsoron Fir'auna da shi da manyan fadawansa, kar su azabtar da su, kar su fitine su a addininsu. Shi ne ƙarshen ayar, inna Fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamin almusrifin. Allah ce lalle Fir'auna ya tabbata mai girman kai ne a bayan ƙasa, kuma lalle ya tabbata cikin mabarnata. Saboda haka nan a bisa wannan tafsiri ana magana akan mutanen Fir'auna ƙibdawa wanda suka fito daga gidan Fir'auna. Ba a samu waɗanda suka yi imani da shi ba da annabi Musa ba, sai ƴan kaɗan su ne waɗanda aka ambata. Waɗancan matsafa kuma wasu ne da aka gayyato, ba wai su ma suna cikin mutanen Fir'auna ba ne, su an gayyato su ne, kamar yadda aka sani a labarin cewa wa arsil fil madaini hashirin tuka bi kulli saharin alim, ka aika ko ina cikin garuruwa inda mulkin ka yayi a kawo maka wato a tattaro maka ƙwararrun matsafa saboda ka su waɗannan matsafa gayyato su aka yi su kuma suka zo suka yi imani amma lokacin da annabi Musa yake da awarsa a gidan Fir'aun ba waɗanda suka yi imani sai wannan saboda ka babu wani damuwa dangane da ayoyin guda biyu wannan yana maganar cewa ya ji wani malami ya ansa cewa ayoyin da suke karya sihiri akwai ƙulhuwan lahu da falaki da nasi da wasu ayoyi a cikin alkur'ani to sai ke tambaya wai ta yaya suke karya sihirin to ba san gane ya ta yaya suke karya sihirin ba kai dai abinda aka sani ka roki Allah subhanahu wata'ala da karanta waɗannan ayoyi na alkur'ani da shi kansa alkur'anin gaba ɗaya duk inda za ka karanta wani nazzilu min alkur'ani ba huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin saboda ka a ko'ina karanta a cikin alkur'ani waraka ce to amma dai ana faɗar wasu ayoyi ne saboda sun sauka saboda wannan kamar kula'uzai guda biyu waɗanda an saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kula'uzai duk da cewa an taɓa saukar da su to amma da aka yi masa sihiri mala'ika Jibril ya zo da su an karanta domin warware sihirin da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suratul baqara tana daga cikin surorin da shaidanu suke guje musu sosai akwai ayatul kursi saboda ka karanta su kamar karanta kowace addu'a ne amma ta yaya addu'ar take tasiri akan aljanu wannan ban sani ba amma dai an ce a karanta ga wanda yake cikin sihiri a haka Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lafiya wannan ya ce tsawon shekaru biyu yana sallar tarawih a gida tare da mata har da sallar isha malam shin shi ma zai iya samun irin ladan da masu yin tarawih a masallaci suke samu a wannan lada ba wanda zai iya cewa ga abin da za ka samu ko ga abin da wani ya samu amma dai abin da aka sani kiyamun laili wani abu ne da yake da lada ƙwarai da gaske kiyamun laili ita ce mafificiyar sallah bayan tafarilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus salati ba'da al-maktubati salatu fi jawfi al-layl sallar da tafi kowace bayan sallah ta farilla ita ce sallar dare saboda ka zaka samu wannan ladan mutukar dai ka kyautata niyya kai da ikhlasi saboda ka dukkan wani wanda ya aiki da ikhlasi to yana samun lada gurgurdan ikhlasin sa gurgurdan yadda ya kyautata niyya gurgurdan kuma yadda ya kyautata sallar tashi saboda ka mutane biyu suna iya tsayawa a sahu ɗaya bayan liman amma ya zanto tazarar da take tsakanin su ta lada kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa wannan sallarsa saboda rashin ikhlasi saboda rashin nutsuwa gashi dai a masallaci ɗin suke a bayan liman a sahu ɗaya amma sallarsa saboda rashin ikhlasi ko rashin nutsuwa ladan yayi ƙasa can sosai wannan kuma saboda cikakken ikhlasi da yake zuciyarsa da nutsuwa ladansa yayi sama sosai saboda haka akan iya tarayya a cikin sallah amma wani ya fi wani abinda dai ake bukata mutum ya halarto da niyya ya zanto yayi abubuwan yayi sallarsa ba tare da kawo wani riya a cikinta ba ina ga zamu tsaya da tambayoyin haka nan ci gaba da sallar su
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
الله مدعوكي كنسل كيتي وأيوبا كما كتنا أيوبا إذ نادى ربه لوك تندي كراو وبنجن سينا روقنسا yana cewa anni masaniyar durr wa anta arhamur rahimin lalle ni cuta ta shafe ni kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka ansa masa fakashafna ma bihi min durrin, muka yaye masa abin da ke tare da shi na cuta. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, muka bashi iyalinsa ko muka dawo masa da iyalinsa da wasu kwatankwacin su. Rahmatan min indina, rahama daga wajenmu. Wa dhikra lil abidin, kuma dan ya zan wa'azi ga masu bautawa Allah. A jiya mun karanta cewa Allah subhanahu wata'ala ya jarabi Annabi Ayyub alaihi salam da cututtuka daban-daban, cuta a jikinsa da cuta ta rasa iyalansa, ƴaƴansa, da kuma cuta ta rasa dukiyarsa, kasancewarsa ɗaya daga cikin annaba wanda Allah subhanahu wata'ala ya bawa dukiya. Allah ya jarrabe shi domin ya ƙara ɗaukaka matsayinsa zuwa ga wannan daraja da Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi da ita. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab, lalle mun same shi mai haƙuri. To dan ya kai shi ga wannan matsayi na masu haƙuri, Allah ya masa wannan jarraba kuma ya ci jarrabar. Allah subhanahu wata'ala ya anshi addu'ar Annabi Ayyub alaihi salam, ce fastajabna lahu, sai muka ansa masa. Bayan yayi waccan addu'a ya ce, ya Ubangiji, cuta ta shafe ni, cuta ta same ni, saboda kai ne mafi jinkan masu jinkai. Sai Allah ya kawo masa dauki, fastajabna lahu, ya ansa masa, ya kawar masa da cutar da take damunsa. Al-Bazzar a cikin littafin Al-Musnad, da Abu Ya'la Al-Musili shi ma a cikin littafin sa Al-Musnad, da Ibn Hibban a cikin littafin sa As-Sahih, sannan Al-Hakim a littafin sa Al-Mustadrak, dukkaninsu sun fitar da hadisi daga Anas ɗan Malik radiyallahu ta'ala anhu, daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi yake cewa, inna ayyuba nabiyullah, inna ayyuba nabiyullah kana fi bala'ihi 18 sana. Ayyuba annabin Allah ya zauna cikin jarrabar da Allah ya masa ta rashin lafiya shekara 18. Farafadahu al-qarib wal ba'id, na nesa na kusa da ne nesa duk suka guje masa, ya zanto babu wani wanda yake kusantarsa. Illa rajulani min ikhwanihi kana min akhass ikhwanihi, sai mutane biyu daga cikin ƴan uwansa waɗanda suka shaku da shi, sun shaku da shi, saboda haka sai su kadai suka yi saura. Kana yakhduwani ilayhi wa yaruhani ilayhi, sun kasance suna zuwa su dubo shi safe da yamma, su je da safe su dubo shi, sannan su koma da yamma su dubo shi. Fa qala ahaduhuma li sahibihi, sai wata rana ɗaya daga cikin abokan nan nashi guda biyu da suka yi saura, sai ɗaya daga cikin su yake cewa dan uwansa, ata'lam wallahi laqad aznaba ayyuba dhanban ma aznabahu ahad, shin baka ga alamar cewa ko Ayyuba yayi wani zunubi ya saba wa Allah da wani sabo da wanda da babu wani wanda ya taba irin sa ba? Kala sahibu, sai abokin nashi ya ce da shi, wa ma zaka, me yaga, me ka gani har kake wannan magana? Sai ansa masa da cewa, munzu 18 sana lam yarhamuhullah fayakshifu anhu, ci gashi yana zaune shekara 18 ba lafiya, har yanzu Allah bai sauƙaƙa masa ya karɓi ya tausaya masa ba, yaye masa wannan cuta. Saboda haka yake ganin anya ba ko wani laifi wa Allah, Allah yake masa azaba ba. Shekara 18 yana ta addu'a, 18 Allah bai kawo masa ɗauki ba. To shine sai annabi yake cewa, falamma raha ilayhi lam yasbir ar-rajul hatta dhakara dhalika lahu, bayan sun je ga Annabi Ayyub duba shi, sai ya zanto wannan mutum ɗaya daga cikin waɗannan mutane biyu, sai ya kasa haɗiye maganar, ya kasa haƙuri, sai da ya gaya wa Ayyuba ga abin da ɗan uwansa yake cewa, anya ba wani laifi kai wa Allah yake maka azaba ba? Shekara 18 kana fama da rashin lafiya, amma har yanzu babu alamar za ka samu sauƙi? Sai ya gaya masa. Sai Ayyuba yake cewa, la adri, ni dai ban san, la adri ma yaqulu ghayra anna Allah ya'lamu anni kuntu amuru ala rajulaini yatanaza'ani fayadhkurani Allah fa arju ila baiti fa ukaffiru anhuma. Sai Ayyuba yace, ni dai ban fahimci wannan magana da shi yake yi ba, abinda dai na sani ne, duk sanda na wuce ta gaban wasu mutane guda biyu suna jayayya, suna rantsuwa a junansu, wannan ya rantsi a matsayin shi ke da gaskiya, wancan ya rantsi kan shi ne ke da gaskiya, to inda dawo gida sai in yi musu kaffara, gudun kada ɗayansu ya zanto ba gaskiya yake kai ba, don bai yiwuwa su yi rantsuwa akan abubuwa mabambanta, suna jayayya akan su, kuma su duk su zama su gaskiya, dole ɗaya yana da gaskiya. Yace to in na dawo gida sai in yi musu kafara su duka biyun. Karahiyata an yuzkara Allah fi ghairi haq, fi ghairi haq ko illa fi haq, dan gudun kada aje a kira Allah in rantsuwa da shi akan abin da ba gaskiya ba. Yace to wannan shi na san ina yi, sai dai in wannan ne laifin da nake yi har Allah ya jarrabe ni kamar yadda yake faɗa. Annabi yace wa kana yakhruju ila hajatihi, Annabi Ayyub yana fita zuwa biyan bukatarsa shi da matarsa tana raka shi. Fa idza qada hajatahu amsakat imra'atuhu bi yadihi hatta yablug, idan ya gama biyan bukatarsa a wajen gari sai matarsa ta kamo hannunsa su dawo gida. Falamma kana dhata yawmin abta alaiha, wata rana ta raka shi ya tafi biyan bukatarsa sai ta ga ya dade bai dawo ba, to da za ta jira shi nesa da inda zai je, saboda ta ga ya dade bai juyo ba. A daidai lokacin sai aka yi masa wahayi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab, ka hauri ƙasa da ƙafarka, wannan ruwa ruwan wanka ne mai sanyi da kuma na sha. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya hauri ƙasa da ƙafarsa, ruwa zai bugu wannan ruwan ya yi wanka da ruwa ne mai sanyi, ya yi wanka da shi kuma ya sha. To yayi wannan Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya, ya dawo garau kamar ba shi ba, kamar bai taba cuta ba. Fastabta'athu, matarsa ta yi ta jiransa ta ga ya dade sai ta irin bi shi dan ta gano me yake ciki. Falaqiyatu yantaziru, sai ta hadu da shi yana sauraro. Wa aqbala alayha, da ya ganta sai ya nufo ta. Qad adhhaba Allahu ma bihi min al-bala, duk cutar da ke tare da shi Allah ya kawo masa da ita. Wa huwa ala ahsani ma kana, ya ma fi da kyau, ya fi da kyau ma. Falamma ra'atu, lokacin da ta gan shi ita ne ta ga yadda mijinta ya tafi a cikin rashin lafiya ba kyan gani a daddafe, ta ga mutum ya dawo lafiya lau ga shi nan jawurci, sai take cewa ai take kiran wannan mutum tace barakallahu fika, kai Allah ya maka albarka, har ra'aita nabiyallah hadha al-mubtala, shin ka hadu da wannan annabin Allah da yake rashin lafiya, ka hadu da shi ka gan shi? Wa wallahi ala dhalika ma ra'aitu ahadan ashbaha bihi minka idh kana sahiha, tace kuma duk da haka dai a hakan dai ni ban taba ganin wanda ya kama da shi ba lokacin da yake da lafiya irin ka, kai kama da shi. Qala fa inni ana huwa, sai yace ai ni ne shi. وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير, yana da gurin da yake shanya, yake shanya abin amfanin gonar sa, dai ya shanya qamh wato alkama, dai ya shanya sha'ir a gurin. فبعث الله صحابتين, sai Allah ya aiko da wasu wannan girgije guda biyu. فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض, dai ta zo wannan filin da yake shanya alkama a gurin, tana zuwa wannan girgijen kawai sai ya sakar da, sai ya rika sako da ruwan zinari har ya rika kwarara. Wa afraghat al-ukhra ala andar ash-sha'ir al-warq wal-warq hatta fada, dai kuma girgijen ya rika zubo da azurfa a dai gurin shi ma har sai da ya kwarara. To wato Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da dukiyarsa fiye da yadda da yake da ita, ya dawo masa da zinari, ya dawo masa da azurfa. Akwai hadisi a cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Huraira, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bainama ayyubu yaktasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahab, Annabi Ayyub wata rana ya tube yana wanka, ya tube kayansa yana wanka, sai kawai ya rika ganin fari na zinari suna ta zubowa kansa. Faja'ala Ayyub yahtathi min thawbihi, sai Ayyub ya dauko tagwarsa da ya tube yana ta cika ta da zinari, yana ta tarawa. Fanadahu rabbuhu, sai ubangiji ya kirawo shi. Ya Ayyub alam akun aghnaytuka amma tara, ya Ayyub ban wadatar da kai kabar abin nan da kake gani ba, wato baka wadatu ga barin wannan dukiya ba kai? Qala bala wa izzatika, yace eh na rantsa da izzarka ya ubangiji walakin la gina bi an barakatika amma ni bazan wadatu ga barin albarkarka ba wato wannan albarka ce Allah subhanahu wataala ka aika kawo mu saboda haka bazan wadatu in batta ba saboda haka wannan hadisi da wanda ya gabata suna nuna mana irin zaman da Annabi Ayyub ya ciki rashin lafiya da irin gurgurdan rashin lafiyar da Allah ya jarrabe shi da ita Allah subhanahu wataala bai bayyana mana ainihin asalin wace irin rashin lafiya ce ba haka dan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam su bayyana mana haka ba amma dai cikin hadisin da muka ji cewa rashin lafiya ce mai tsanani wanda har ta sa mutane suka kaurace masa akwai abubuwan da ake fada a labarun ruka irin na Isra'iliyat cewa har ya wato jikinsa yana ta tsutsotsi har ma wani lokaci in tsutsar ta fadi ya dauka ya mayar da ita saboda wai zafin radadin da yake ji yana samun lada kai ya rabu to wannan duk ba gaskiya bane ba mamaki Allah ya jarrabe shi da wata cuta ko da kurajen ne amma ba irin wanda har za ta kai a rika kyankyamin mutum ana gurin sa ba mara lafiya galibi ba kowa ke iya hakurin zama da shi ko yaushe ba saboda haka cewa na kusa da nesa sun guje masa wannan ba shi yake nuna cewa rashin lafiya ce da tai bonin da har mutane za su rika kyankyamin sa ba Annabi Ayyub alaihi salam Allah ya dawo masa da dukiyar sa ya dawo masa da dukiyar sa zinari da azurfa fiye da ma yadda yake da ita a da sannan Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu muka dawo masa da iyalansa da ya rasa muka azurta shi da wasu kuma tare da na farkon wato kwatankucin adadin na farko kari akan wannan kamar yadda a wani guri Allah subhanahu wataala ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab muka bashi muka masa kyautar iyalansa da wasu kwatankucin su tare da su rahmatan minna domin rahama daga wajenmu wa dhikra li ulil albab kuma idan tunatarwa ga masu hankali anan malamai sun yi sabani wajen muka dawo masa da iyalansa me ake nufi da muka dawo masa da iyalansa akwai maganganu guda hudu da malamai suka yi Ibnul Jauzi a cikin Zadul Basir ya kawo su a dunkule ce na farko wasu malamai suka ce ana nufin Allah subhanahu wataala ya raya masa waɗancan da suka mutu na farko ƴaƴansa na farko da suka mutu sannan kuma ya ƙara masa da wasu adadin su to in yana da ƴaƴa bakwai maza bakwai mata bakwai Allah ya ƙara masa wasu adadin wannan ya ƙara masa wasu 14 din akan waɗancan na farko wannan ra'ayi da dama daga cikin magabata sun faɗe shi kamar Ibn Mas'ud da Al-Hasan Al-Basri daga cikin tabi'ai da Qatada daga cikin tabi'ai Abu Salih ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kanat imra'atuhu waladat lahu sab'ata banina wa sab'a banat matarsa ta haifa masa ƴaƴa maza bakwai mata bakwai fanushiru lahu sai suka Allah ya karbi ransu aka sake dawo masa da su kuma wa waladat lahu imra'atuhu sab'ata banin wa sab'a banat sai kuma ta sake haifa masa wasu maza bakwai mata bakwai saboda kaga na farko ne aka sake dawo masa da su sannan kuma ya sake samun wasu adadin su wannan kauli na biyu kuma yana cewa ƴaƴan ba mutuwa suka yi ba bacewa suka yi ba aka nemi inda suke aka rasa ba mutuwa suka yi ba bayan Allah subhanahu wataala ya warkar da shi sai ya dawo masa da ƴaƴansa a nan duniya sannan kuma a lahira ya masa alkawarin kwatankucin su wannan ruwaya abin ana danganta ta zuwa ga Al-Hasan ruwayar Hisham sannan kauli na uku suka ce Allah subhanahu wataala ya dawo masa da ƴaƴansa da suka mutu a nan duniya sannan kuma a lahira zai bashi ladan su wato zai bashi ladan wanda ya rasa ƴaƴansa wato duk wanda ya rasa ƴaƴansa ya hakuri Allah yana bashi lada akan wannan to ba zai rasa wannan ladan na rashin ƴaƴansa ba saboda duk da an dawo masa da su kuma a lahira zai tashi cikin waɗanda suka rasa ƴaƴansu aka tare da musu wani lada na musamman wasu suka ce Ubangiji subhanahu wataala shi ne kauli na hudu cewa Allah subhanahu wataala zai ba su iyalan zai dawo masa da iyalansa ya kuma ƙara masa amma a lahira to wannan kauli an Zajjaj ya hikaito shi Zajjaj yana cewa aktharu tafasir yawancin malaman tafsiri abinda suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ahya man mata min banihi wa banatihi, Allah ya sake raya masa ƴaƴansa maza da mata da suka mutu, Allah ya sake raya masa su. Wa razaqahu mithluhum min alwalad, sannan ya sake bashi wasu ƴaƴa kwatankwacin su, wanda shine yafi yawa daga cikin maganar malaman tafsiri. Saboda cewa ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi anan kuma ya bashi a lahira, wannan ayat ba ta nuna haka, domin ayat tana nuna abinda aka yi masa ne anan, don cewa wa wahabna lahu wa ataina ahlahu wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum, ba ce an bashi kuma sai a lahira za a sake bashi ba. Saboda haka abinda yafi karfi cikin maganganun malamai shine ƴaƴansa da ya rasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tayar. Akwai kaulin da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da ƴaƴansa, wa mithluhum ma'ahum kuma ana nufin abinnan jikoki da za su haifa, wato waɗanda ƴaƴa nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka su ma suka haifi jikoki. Saboda haka Allah ya dawo masa yanzu yana da ƴaƴa kuma yana da jikoki, shi ne wa mithluhum ma'ahum ɗin. Wannan shi ma wani kauli ne da aka faɗe shi As-Sam'ani a cikin tafsirinsa ya kawo daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan, sahabbai guda biyu da kuma tabi'i guda ɗaya, suka ce radda ilaihi ahlahu wa auladahu bi a'yanihim, Allah ya dawo masa da su waɗancan na farko, ba wasu masu kama da su ba, a su na farkon Allah ya kuma tayar masa da su. Yace wa hadha al-qawlu al-ma'ruf wa zahiru al-Qur'ani yadullu alayhi, to wannan kuma ita ce maganar da tafi shahara kuma al-Qur'ani yake nunawa. Allah yake cewa rahmatan min indina, Allah yayi masa wannan don rahama daga wajensa. Wa dhikra lil-abidin, kuma dan ya zanto wa'azi da tunatarwa ga masu bauta waɗanda suke bauta wa Allah, dan kissar annabi Ayyub ta zama musu izna. Saboda haka su ma su zanto masu haƙuri akan dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe su da shi. A wani wurin Allah ya ce wa dhikra li ulil albab a cikin suratu Sad, da ya zanto tunatarwa ne ga masu hankali. Masu hankali su ne masu ibada, duk mai bauta wa Allah yadda Allah ya ce shi ne mai hankali, duk wanda baya bauta Allah baya da hankali. Ibn Jarir al-Tabari a tafsirinsa Jami'ul Bayan yake cewa wa dhikra lil-abidin, tunatarwa ga masu bauta wa Allah, yace wa tazkiratan lil-abidin rabbahum, tunatarwa ga masu bauta wa Ubangijinsu, yace mun yi haka, Allah yake cewa mun yi haka ne dan ya zanto izina, san cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan iya jarrabe masoyansa waɗanda yake so a duniya. Allah yakan iya jarraba su da nau'uka daban-daban na jarraba na bala'i wanda za su shafi kawunansu da kuma iyalansu da dukiyarsu, kamar yadda Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira, lalle za a jarrabe ku a karan kanku da rashin lafiya, cututtuka, sannan da cikin wato iyalanku da dukiyarku, sannan za ku ji maganganu na ɓatanci da rashin mutunci daga waɗanda suke Allah ya ba su littafi gabaninku da waɗanda suke shirka. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yakan iya jarrabar bayansa waɗanda yake so ya jarrabe su da nau'uka na jarraba daban-daban, wanda wannan ba shi yake nuna cewa ya wulakanta su ba, a wannan jarraba su yake yi don ya ga cewa ya kai su ga wannan matsayi babba, matsayin da Allah subhanahu wataala ya tanada musu na girmamawa na karramawa, kamar yadda ya yi wa annabi Ayyuba da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya yabe shi yaban da ya zama har Allah subhanahu wataala ya nade ƙasa, ana yi masa shi inna wajadnahu sabiran, lalle mun same shi mai haƙuri, Allah ya yi masa wannan yabo, ce ni'mal abdu, ma dalla da wannan bawa ya cika bawa gare mu, innahu awwab, lalle shi mai maida al'amarinsa ne ga Allah. To sannan Ibn Jarir al-Tabari ya sake kawo ruwaya daga Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, ɗaya daga cikin malaman tafsiri mutanen Madina, game da wannan, game da fadar Allah rahmatan min indina wa dhikra lil abidin, da fadarsa kuma rahmatan minna wa dhikra li ulil albab, sai yake cewa Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi yake cewa أيما مؤمن أصابه بلاء دم مؤمن دون بلاء وتجربة تسابيش فذكر ما أصاب أيوب يتنا أبند الله سبحانه وتعالى يجرب أيوب دشي فليقل تو يتشي قد أصاب من هو خير منا نبيا من الأنبياء بلاء ياسا موند يفهم شيني النبي لك أنبا وان الله سوى لك دسان دوان أبو ياسا مباوة to yatina akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah ya jarrabe shi kuma ya hakuri saboda haka shi ma sai ya dangana ya hakuri wanda ya hakuri kuma ya maida al'amarin shi ga Allah ubangiji zai kawo masa dauki kamar yanda ya kama wannan annabi nashi abinda zamu kula da shi anan shine kada mutun ya gajiya wajen roƙon Allah in yana cikin wata matsala kada kai ka nuna kosawa har ka rika cewa kai ta addu'a shiru kamar yanda wasu ke yi zai wani mutum zai shiga wani jarraba ko kuma wata buƙatarsa ya yi addu'a sau ɗaya sau biyu sau uku wata ɗaya wata biyu yana yi shekara ɗaya to zai fara ƙosawa shi fa ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a abin da shiru har yanzu to wannan alama ce ta cewa addu'arsa ba za ta karɓu ba duk mutumin da zai rika addu'a amma ya rika jin har yanzu kamar wani wanda Allah ya masa alkawari ya ce yau ɗin nan ko gobe zan baka saboda haka yana ganin an ki cika masa alkawari a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana karba addu'a ɗayan ku matukar bai yi garaje ba sahabbai suka ce yaya zai yi garaje ya rasulullah annabi ya ce ya rika cewa na roƙa har yanzu ba an samu ba to duk mutumin da yake faɗar haka to mai garaje ne sannan mu sani addu'a ibada ce a cikin lokacin da kake yin ta a cikin ibada kake saboda haka ko ba komai kana samun ladar wannan bautar Allah da kake yi ko da baka ga biyan bukata a nan take ba to biyan bukata tana samuwa domin ladar Allah yake baka ba kake yi akake yin ta a banza ba haka in ka tuna cewa wannan annabin Allah ne aka ce annabin Allah ne zababban Allah ne Allah ya zabe shi cikin bayinsa ya gama wanke shi ta tas ba shi da matsala da ubangijinsa amma ka duba yadda ya zauna cikin wata jarraba ba karama ba jarraba da ta shafi lafiyarsa ta shafi iyalansa ta shafi dukiyarsa amma sai da ya zauna shekara 18 bai gajiya ba wajen roƙon Allah to kai da kai kwana 18 sai ka fara kosawa kana cewa kai har yanzu saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana da hikimomi da yawa cikin ansar addu'a kai bawa baka san komai ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ko baku sani ba antum a'lamu abillah ko kuka fi Allah sani Allah ya fi ka sani ala ya'lamu man khalaq wannan da ya halitta ba zai san abin da ya halitta ba ya shi ya halicce ka shi ya fi sanin ka shi ya san komai naka farkon ka har karshen ka ya san gaibin ka kai baka san komai ba wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba mu san gaibu ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala mu bar masa al'amarin a hannunsa lokacin da muke roƙonsa wataƙila wani abin da kake roƙonsa balahira ce a gare ka inda Allah zai baka shi to ka gama yawo halakar ka ce sai Allah ya riƙe maka ya hana ka wannan abin kai kuma gani kake yi an hana ka wani abin da zai taimaka maka shi kuma wanda ya san yau ɗinka ya san gobanka ya san wannan abin in ya zo hannunka wani abin zai zama maka wani bala'i zai zama maka sai ka gwammace ina ma ba a baka shi ba sai Allah ya riƙe wannan abin bai baka ba a lokacin kai kana ganin ka roƙi alheri Allah ya hana ka alheri wasu kuma ubangiji ya kare maka wani sharri ne ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya hana ka shi don yana maka tanadin wanda ya fi shi nan gaba saboda haka sai idan ka rasa wani abin ya zo a dalilin rasa wannan sai ka ce kai aini ne sa ni ne gadar dogo ya zama maka gobarar titi to duk wannan baka san su ba gaibu kai kana ganin kawai abin ne a gaban ka shine alkhairi wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kuna iya kuki abu alhalin alkhairi ne gare ku kuna iya kuso abu kuma alhalin sharri ne gare ku ko ba ku sani ba Allah ne ya sani saboda kullun ka rika tuna cewa ubangiji subhanahu wataala mai hikima ne cikin al'amuransa mai hikima ne saboda ka mayar masa da al'amari kuma ka dage ka ci gaba da roƙonsa dukkan alkhairan da yake wajensa ubangiji subhanahu wataala ya baka abinda duk yake na sharri Allah ya kare ka wannan shine abin da yafi akan ka rika jin ka roƙa ka rasa. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wannan abin da muka yi wa Ayyuba rahama ce daga wajenmu, kuma ya zamo tunatarwa ga masu bautawa Allah. Saboda kada su ga dan mun jarrabe su duk da bautar Allah da suke yi su ga cewa da yaya muka yi musu haka. A annabin Allah ma haka ta same shi, yayi hakuri. To shi ne wasu malamai suke cewa fadar Allah wa zikra lil abidin, yace wa zikra lil abidin ce dilalatu ala annahu ta'ala fa'ala zalika likay yatafakkara fihi fayakun da'iyatan lil abidin fi as-sabr wal ihtisab. Wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi haka dan ayi tunani akan wannan abu da ya faru ga annabi Ayyub, kuma ya zanto ya sanya masu bautar Allah sun zanto masu hakuri, masu neman lada a gurin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance masu bauta masa da cewa su ne yake nufin tunatarwa, wa zikra lil abidina. Allah yana tunatar da masu ainihin bautarsa da wannan aka keɓe su, saboda su ne za su amfana da shi. Wanda ya san Allah har yake bauta masa shine zai amfana da abin da Allah yake karanta masa na magarar Allah a cikin littafinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar da mu'minai. Kuma idan suka tuna wannan bala'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi Ayyuba da shi da hakurin da yayi, alhalin shi ne wanda ya fi kowa a zamaninsa, to su ma za su yi hakuri akan dukkan wani tsanani da zai same su kwatankwacin abin da ya faru ga Ayyuba. Sai ya zanto wannan kamar faɗakarwa ce akan su dawwama akan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, su kuma jure dukkan wata cuta da za ta same su akan wannan. Hakanan a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan yake cewa, idan muka hada faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a nan wa zikra lil abidin, sannan muka ɗauko ta cikin suratu Sad wa zikra li ulil albab, nan Allah ya faɗi masu bauta masa, can kuma ya faɗi masu hankali, yace to wanda yana nuna maka cewa masu hankali, cikakken hankali, lafiyayyen hankali su ne suke bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai suke masa biyayya. Duk wanda kaga yana bautawa Allah shi kadai yana masa biyayya, to wannan alama ce ta cewa yana da lafiyayyen hankali, yana da cikakken hankali. Wannan yace wanda shi zai karfafi maganar wasu daga cikin malamai, suka ce idan wani ya zo mutuwa yana da dukiya, yace wannan dukiyar tun da babu magada nayi wasiya a bama wanda yafi kowa hankali a cikin mutane. To yace to wannan wasiyar tashi, wannan dukiyar tashi, za a je a bama wanda yafi kowa bautar Allah, saboda Allah subhanahu wataala anan yace wa zikra lil abidin, yace wa zikra li ulil albab, ya nuna cewa masu bautar Allah sune masu hankali. Saboda haka sai wannan malami yace in an yi irin wannan wasiya aka ce a bawa atqan nas, wanda yafi kowa wato abin nan, wanda yafi kowa hankali, to za a je a duba wa yafi kowa tsoron Allah, sai a bashi wannan domin masu hankali sune masu bautawa Allah subhanahu wataala yadda ya dace. Sannan Allah ya ci gaba da cewa
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
الله سبحانه وتعالى وإسماعيل kuma ka tuna annabi Ismail, wa Idrisa da annabi Idris, wa Zulkifli da annabi Zulkifli, kullum minas sabirin, dukkaninsu suna cikin masu hakuri. Wa adkhalnahum fi rahmatina, kuma mun shigar da su cikin rahamanmu, innahum minas salihin, lalle su suna daga cikin mutane na kwarai. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hakurin annabi Ayyuba alaihi salam, wanda ya zama abin misali a tarihi. Babu wanda aka samu ya yi haƙuri irin nashi, saboda haka haƙurinsa ya zama abin misali. To wannan kuma sai ya sa Ubangiji subhanahu wataala ya sake kawo wasu daga cikin annabawan Allah, waɗanda su ma sun zama masu haƙuri, kuma ana misali da haƙurinsu. Ya faɗe su uku a tare, saboda sun yi tarayya a cikin wannan sifa ta haƙuri da kuma sifa ta nagarta. Allah subhanahu wata'ala yace wa Isma'ila da Isma'il. Isma'il shine Isma'il dan annabi Ibrahim alayhi salam, wanda an san irin hakurin da yayi musamman ma lokacin da mahaifinsa yace ya gani a bacci Allah ya umarce shi ya yanka shi, yazo ya gaya masa bayan ya kawo karfinsa ya zama mutum, yazo ya same shi yace to na gani a bacci cewa ina Allah yace in yanka ka. Saboda haka sai annabi Isma'il bai yi wata wata ba, yace if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, kayi abinda aka saka ya baba. Ya abati if'al ma tu'mar, ya baba kayi abinda aka umarce ka da shi, zaka same ni cikin masu hakuri. Saboda haka yaje har Ubangiji subhanahu wata'ala ya fanshe shi. To kaga wannan ya nuna cewa annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alayhi assalam yana daga cikin masu hakuri wanda da wuya a samu irin su. Wa Idris da kuma annabi Idris shi ma Allah subhanahu wata'ala ya sa shi cikin sahun masu hakuri. Wasu sun ce duk da ba a yi bayanin ta wacce nahiya ba, amma wasu daga cikin malamai suna cewa ya yi hakuri wajen bincike na ilimi da ya wace ya wace da ainihin rashin bacci wajen tsayawa ya tattara ilimi. Don shi annabi Idris alayhi salam a cewa shi ne farkon wanda ya fara rubutu, wanda rubutu da dan adam yake shi ya fara yi. Saboda kuma shi ya shahara da ilimi da bincike na hikima. Saboda haka yakan wato kwana ba bacci wajen yin wannan. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ainihin yabe shi da wannan hakuri. Wa dhulkifil dhulkifli malamai suna sabanin annabi ne shi ko ba annabi bane. Wasu daga cikin malamai masu tafsiri yan kadan suna cewa ba annabi bane, kamar Al-Wahidi a cikin littafansa na tafsiri da Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir suna cewa ba annabi bane, har ma suna cewa wannan shine fadar jumhur wato yawancin malamai. Ana ruwaito wannan daga Abu Musa al-Ash'ari da Mujahid ibn Jabr da Qatada daga cikin tabi'ai, amma wasu daga cikin malamai suna cewa annabi ne, kamar Ibn Kathir gabaninsa Ar-Razi a cikin tafsirinsa, hakanan Al-Ulaymi da Sa'di duk suna cewa annabi ne. Ibn Kathir yana cewa wa amma dhulkifl fal-ashharu min as-siyaq annahu ma qulina ma al-anbiya illa wa huwa nabi, ce a Zulkifli abinda wannan aya da aka koro take nuna mana annabi ne, tunda ba a hada shi da annabawa ba sai dan kasancewarsa shi ma annabi ne. A Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin shi yayi tawakkufi annabi ne ba annabi bane ba zai iya yanke magana ɗaya ba, shin annabi ne shi ko ba annabi bane. Ala ayi hal Allah subhanahu wataala ya sa cikin jerin waɗannan annabawa kuma ya yabe shi da cewa yana daga cikin masu hakuri. Zulkifil al-kifil da larabci yana nufin an-nasib, kaso, wani kaso, wani rabo. To wani kaso ne ko wani rabo ne? Wasu suka ce alkawari ne yayi kuma ya cika wannan alkawarin. Don tantance shi zulkifil din mai sunansa, malamai sun ta sabani wajen wane ne shi zulkifil din. Wasu ce sunansa dan annabi Ayyub ne, sun sunansa Bishr ibn Ayyub. Wasu ce dan annabi Ayyub ne, wasu ce a Yahya ne, wasu ce Zakariya ne, wasu ce Ali Yasa'u ne, wasu ce a khalifan annabi Ali Yasa'u ne. Ali Yasa'u ne ya ce wa cikin almajiransa cewa waye zai mun hakuri, waye zai mun alkawarin abu uku ya zama shi ne kuma khalifa na, ya mun alkawarin duk dare zai zanto yana tashi ya kiyamul layli, duk yini kuma yana azumi, sannan kuma kare ya zanto yana fishi. Sai ya ce shi ya daga hannu ya ce shi zai yi. To wannan alkawari da ya yi kuma sai ya cika, sai ya zanto ya shiga cikin wannan yabo. To ala ya halin dai babu inda aka bayyana mana sunansa banda Zulkifli din da aka ambata. Al-Qur'ani bai zo da wani suna ba sai wannan, hakanan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama bata zo da wani suna ba sai wannan. Wasu su ce Ilyas ne, Ilyas ibnu Yasin shine Zulkifli din, amma dai babu wani abu da yake tabbatar da haka. Saboda haka za mu takaita akan abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa, yace kullum minas sabirin, dukkan su suna cikin, suna masu hakuri. Hakuri ya kunshi abubuwa guda uku: kai hakuri akan bautawa Allah subhanahu wataala, da aikata abinda ya wajabta maka. Duk abinda ya zanto wajibi ne kai hakuri ka yaki zuciyarka wajen aikata shi, sannan kai hakuri wajen kaucewa abinda Allah ya haramta maka. Duk abinda ya zama haramun ne Allah ya ce kada ka kusance shi, kada ka aikata shi, to ka hakurkurtar da zuciyarka wajen kauce masa, wannan hakuri ne. Sannan kai hakuri idan wani abu mara dadi ya same ka na kaddara. To waɗannan nau'uka na hakuri, duk mutumin da ya hada su, to ya hada cikakken hakuri, ya zama cikakken mai hakuri. To waɗannan bayin Allah su uku, annabawan da aka ambata, basu cancanci wannan yabo ba sai da suka cika waɗannan sharuɗa duka. Sun cika duka wannan nau'uka na hakuri, sun zama masu hakuri wajen biyar Allah, sun zama masu hakuri wajen kaucewa haninsa, sun kuma masu hakuri akan abin da ya same su marar daɗi. Shi yasa Allah ya musu gwaggwaban sakamako, ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina, muka shigar da su cikin rahamarmu. Rahamar Allah subhanahu wataala ita ce aljanna. Ubangiji subhanahu wataala ya shigar da su aljanna, ya ce innahum minas salihin, wato lalle su sun kasance cikin mutane na kwarai. Saboda haka sun hada hakuri kuma da salah, as-sabr was salah, mutane ne masu hakuri, sannan mutane ne na gargaru, salihan bayi. Ubangiji subhanahu wataala ya shigar da su cikin rahamarsa wadda ita ce aljanna. Daga cikin malaman da suka fassara rahama anan da aljanna, akwai Ibn Abbas da Yahya Ibn Sallam da Qurtubi, suna cewa rahama anan ana nufin aljanna. Wasu kuma suka ce rahama ana nufin annabta, wa adkhalnahum fi rahmatina, wato muka basu annabta. Daga cikin malaman da suka fassara rahama da annabta anan, akwai Muqatil Ibn Sulaiman a tafsirinsa, da As-Samarqandi da Al-Ulaymi, duk sun hada sun fassara rahama da cewa ana nufin annabta. Wasu kuma daga cikin malamai suka hada duka biyun, suka ce ana nufin annabta kuma sannan aljannar ake nufi, wato Allah ya ba su annabta sannan kuma ya shigar da su aljanna. Daga cikin waɗanda suka hada waɗannan kauli a maganganu guda biyu, akwai Al-Wahidi da Al-Baghawi da wasu daga cikin malaman tafsiri. Naga za mu tsaya anan saboda lokaci. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.